Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Yayin da ake ci gaba da kokarin dakile satar yara a Kano da kuma farautar sauran waɗanda aka riga aka sata, an yi kira ga duk wanda ya san yayansa sun bace da su kai kuka ga kwamitin da aka kafa domin farautar sauran yaran. Waje guda kuma shehin malamin nan na Kaduna ya tsoma baki cikin batun satar yaran, amma fa yayi duka ne a murɗe. Duka yau duka gobe, mai sa bakin ba'auzini ta waye. Masu bukata ta musamman a Kano sun tayar da kayar baya. Sai ku biyo mu danjin zanga-zangar su tiryan-tiryan har ofishin shugaban ma'aikata. Kwararrun masana a fannin lafiya sun sake kaddamar da wani bincike da ke nuna dimbin bala'o'in da ke cikin shan shisha. Har ma binciken ke jan hankalin mahukunta da su dauki mataki. Wata unguwar Zoma za ta fuskanci kuliyamanta sabo bisa zarginta da yunkurin zubar da cikin da ake zargin na gaba da alfatiya ne. Kuma daga karshe aka yi faduwar guzuma. Wata mata ta shiga tsaka mai wuya bayan da aka tuhume ta da kokarin shiga da wiwi cikin kurkuku. Kaɗan kenan daga cikin kunshi inda ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Masana a fannin lafiya dai sun dade suna jan kunne akan illolin da shan shisha ke kawowa, amma abin mamaki kullun ƙara shigowa da tulunan zukar shisha ake yi Kano. Wani abin takaici ma shine yadda sau da dama idan ma an yi kokarin tashin mashayar shisha, sai kaga wasu manyan kusoshi sun yi uwa da makarbiya wajen tsayawa a bude a ci gaba da dubgar shishar. Likitoci dai sun yi nasu domin tuni suka bayyana cewar akwai tarin rashin mutunci a cikin shisha da ke kuma iya haddasa mutuwar far ɗaya ga bani Adama. Wani bincike da kwararru a fannin lafiya suka gabatar a birnin Badin na jihar Oyo ya ƙara fitowa ƙarara. Ya bayyana cewar akwai tarin sinadarai masu illa a cikin tandun kowace shisha, wanda kuma ya kamata a ce duk wata gwamnati mai kaunar jama'arta ta tsaya tsayin daka wajen haramta shan shisha a da'irar kasar. Jihar Kano dai ta dade da zama kasuwar neman kuɗi ko ta halin kaka, inda duk wani kayan maye ko kaya masu illa idan ana son shigar da su su bace, to kawai a kasu Kano. Kuma sannan hankali duk mai yawo a Kano zai ga yadda tukwanen shisha ke ƙara yawa. Shin haka mahukuntanmu za su zura idanu har sai abin ya zama babbar illa irin ta tramol? Yara ƙanana maza da mata dai sun fara gane shisha, musamman yadda ake dabarar saka mata kayan maye irin su wiwi domin a kwali. Malam Abdullahi Ismail Kwalwa, ƙwararren masani ne a fannin lafiya, ya ce shisha ne ma take ta zama ruwan dare, kuma illarta ta zarce ta kanjamau.
Duk wani abu da zai shiga huhu in dai ba iskar da aka saman mana ta oxygen ba wannan tatacce iska, to ina tabbatar maka da cewa zai haifar da wata illa a cikin jikin mutum. Ita shisha kamar taba sigari take, wato taba sigari ce aka daga darajarta ta zama tana da wani vaporizer wanda yake dada yunkurota da wani dimi-dimi da wani kanshi wanda sai kanshin da ka zaba. To inda ta yi mana illa a nan shine bayan cewa a matsayinta na taba sigari ma kawai tana da illa a huhu, tana iya samar da makalewa waɗansu datti masu yawa wanda za su burɓata jini.
Tuni iyaye suka shiga kiraye-kiraye ga mahukunta da su ɗauki matakin gaggawa wajen rufe gidajen shisha, tare da ɗaukar matakin sanya idanu wajen ganin cewar wasu masu ido da kwalli ba su dawo da gidajen ba. To za mu zura idanu mu gani. To daga batun shisha kuma sai zancen nan illar da ake neman yi wa yankin arewacin ƙasar nan. Wato dai wancan batu na sace yara a kai su ƙasashen inyamurai a sayar da su, a kuma sauya musu suna da addini. Yanzu haka dai kwamitin al'ummar musulmin jihar Kano ya yi kiran gaggawa ga al'umma da su halarci zaman kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa domin bayar da gudunmawarsu akan wannan hali da aka tsinci kai a ciki. Gwari-gwari dai ana shaidawa al'ummar Kano cewa su halarci wannan zama na wannan hukuma ta bincike akan satar yara da ɗaukar mataki akan haka. Mutane ko ƙungiyoyi na iya gabatar da rubutaccen jawabai ko kuma su je su tsaya a gaban kwamitin domin bayar da shaida. Don haka duk wanda ke da ɗan uwa da aka sace daga shekarar 2010 zuwa yau zai iya zuwa ya yi jawabi cikakke akan hanyar da aka bi wajen sace shi ko ɓacewarsa. Matakan da aka ɗauka don gano shi, idan kuma an gano shin a ina aka gano shi, su waye suka ɗauke shi, wata dabara suka yi wajen sace shi, ya aka yi ya kubuta daga hannunsu, me da me aka yi masa a lokacin da yake hannun nasu da sauransu. Haka nan kuma ana gayyatar masana da kungiyoyin sa kai da ke da shawarwari game da abin da ke faruwa da hanyoyin magance su, su ma su halarci wannan guri. Da misalin karfe 10 na kowace ranar Litinin zuwa Juma'a a harabar kotuna da ke Mila Road kusa da Banfai. Waje guda kuma injiniya Bashir Adamu Aliyu guda ne daga cikin ƴan kwamitin al'ummar musulmin da ke kokarin ganin an tabbatar da adalci akan wannan batu na satar yara. Yi mana ƙarin haske akan shawarwarin su ga gwamnati.
Gaggauta fara bincike da kokarin gano waɗanda suka bace, tunda muna da bayanai filla-filla daga iyaye sama da 70 waɗanda har yanzu iyayensu ba gane ba, kuma waɗannan gabaɗayan su a lokacin da Nasarawa suke. Ba a magana sauran wurare. Mataki na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci matuƙa shine kula da lafiya musamman ta kwakwalwa ta yaran da aka samu da iyayensu da ma iyaye musamman iyaye yaran da ba a samu ba. Domin damuwar da suke ciki, naga uwar da yanzu haka wallahi ta ce sama da wata 6 ba ta iya hawaye saboda tsaba tashin hankali da bala'i.
To za mu ci gaba da bibiya dan ganin yadda wannan committee zai tafiyar da aikin sa da kuma neman haɗin kan al'umma. Can kuwa daga kotun magistrate mai lamba 30 karkashin mai shari'a Awwal Yusuf Suleiman, kotun ta sanya ranar 18 ga watan da muke ciki dan a gabatar mata da wata unguwar zoma mai suna Jummai Ado. Ana dai zargin Jummai Ado da laifin kisan kai ta hanyar ganganci. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar a ranar 5 ga watan Mayun shekarar 2019 ne wani mai suna Zahardin Ado ya kai wata mata gidan Jummai dan a zuban mata juna biyu. Kasancewar Jummai mai kaciyar asibiti ce, dan haka ne ma ta bude ɗakin tiyata a gidanta. Yayin da aka zubar da juna biyun ne kuma take waccan mata ta rasa ranta. Lauyan gwamnati Lami da sauran ɗinki ya gabatar da kwafin tuhumar da suke yi wa Jummai da shi Zahardini a gaban wannan kotu. Kunshin tuhumar dai ya bayyana cewa ana zargin su da laifin haɗin baki da kisan kai. Sai dai kuma Lami ɗan ya roƙi a gabatar da matar, tunda sun shirya gurfanar da su a gaban babbar kotun jiha. An kuma yi umarnin a gabatar da ita ranar 18 ga wata, tunda dai tana hannun beli. Wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya so jinta bakin lauyan gwamnati Barista Lami da sauran ɗinki, sai dai ya ƙi cewa komai. Haka kuma kotun majistare mai lamba 35 karkashin mai shari'a Sunusu Usman Atana ta daure wani mutum mai suna Prince Ekele tsawon watanni 20 babu zaɓin tara a kurkuku. Tunda farko dai ƴan sanda ne suka gurfanar da Ekele a gaban kotun bisa tuhumar sa da sojan gona. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar Ekele yana sanya bakar kotu ne da lakatayen, yana zagayawa kotuna da shirga-shirgar littattafai a hannunsa, yana kare masu laifi a matsayin wani lauya ne. Yayin da aka karanta masa kunshin tuhumar, Ekelen ya amsa laifin nasa. Kotun kuma ta tambayi mai gabatar da ƙara Nura Muktar Fintuwa ko an taɓa gabatar da Ekele a gaban wata kotu da zargin wannan laifi. A nan ne Nuran ya shaida kotun cewar tabbas akwai tuhumar zamba cikin aminci akan wannan mutum. Dan haka ne ma mai shari'a Sunusu Usman Atana ya ce a kai shi kurkuku har sai ya yi watanni 20 ba tare da zaɓin tara ba. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Masu buƙatar ta musamman sun gabatar da wata zanga-zanga bisa ƙoƙarin mayar da su saniyar ware da suka ce ana yi wajen bayar da aikin yi na gwamnati. Wakilinmu Yusuf Ali Abdullahi ya halarci wannan zanga-zanga ga kuma rahotonsa.
Sai dai muradan waɗannan makafi ko masu buƙata ta musamman shine sanya sunayensu cikin jerin sunayen malaman makaranta da hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano ke shirin ɗauka, inda suka ce sun iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an sanya sunayensu. Domin kuwa sun ce dukkanin shaidar karatu da ake ɗauka suna da shi, wasunsu suna da shaidar malinta wato NCE, wasunsu kuma suna da diploma. Kuma dokar ƙasa ta ba da iko a ɗauke su dukkanin aikin da za a yi har ma a cikin jerin sunayen malaman makaranta. Sai dai galibin waɗannan makafi suna zargin shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a matsayin mutumin da ya haifar da wannan zanga-zanga a cewar su.
Dukan mu na gani daga mai NCE sai masu digiri sai masu diploma. An ce mu je na bara. Mun je mun yi karatu. Mun faɗi mun tashi mun yi waye mun zo hanyoyin da za mu je mun yi karatu da mun kammala. An zo lokacin ɗauka dama ta zo ta ɗauka aiki ta zo. Mun zo na za mu jarraba wannan. Bayan mun ne mun cike duk ƙa'idojin da ya kamata. Mun zo za mu zo na mu jarraba an ce ban da mu an koro mu an ce ba za mu.
Makafin dai sun fara yin wannan zanga-zanga ne tun daga ofishin shugaban ma'aikata na jihar Kano. Dr. Kabiru Shehu suka kuma wuce zuwa majalisar dokoki jihar Kano, sannan kuma suke yin shawarwari don zuwa hukumar ilimin bai ɗaya domin dai gabatar da wannan zanga-zanga, kasancewar a can ne aka yi musu yankan ƙauna.
Mun zo gurin
duba da cewar wannan zanga-zanga tasu ta fara ne daga ofishin ma'aikata. hakan ne sanya filin inda ranka bai kasa a gwiwa ba ya shiga zuwa ofishin PRO wato jami'in hudaji jama'a na wannan ma'aikata sai dai bamu samu jin tabakin shugaban hukumar ma'aikata na jihar Kano ba kasancewar wai ya shiga taro amma jami'in hudaji jama'a yace zai kira mu har muka bashi lambar wayar mu ya rubuta amma har zuwa lokacin da muke hada wannan rahoto bamu samu jin tabakin sa ba ko da yake filin inda ranka ya zanta da
Ado Mai Koriya
wanda shine sakataren kungiyar makafi ta jihar Kano wanda ya bayyana mana cewa suna iya bakin kokarin su ko da yake shugaban ma'aikata ya umarce su da su rubuto korafin sa a rubuce kasancewar waɗannan makafi sun yi korafi akan shugaban hukumar bai ita jihar Kano wato Allami Hayyo haka ne sanya muka ƙara gardaya zuwa wannan hukuma ta ilimin bai ita jihar Kano inda sun ma muka iske wai dukkanin su ba sa nan sun yi tafiya can jihar Katsina kamar yadda jami'in huda da jama'a na hukumar ya shaida mun tawayar tarho amma dai zamu ci gaba da bibiya gobe
to Allah ya kiyaye can kuwa daga wani asibiti a yankin Nasarawa likitocin asibitin ne suka yi wa wani mara lafiya aikin da ake zargin akwai ganganci ko sakaci a cikin sa inda suka datse masa kafa ya mutu nan take kuma ko da aka zo neman basi dukkanin ma'aikatan asibitin sun cika wandunan su da iska wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken labarin
ana dai zargin likitan da yin aikin wuce gona da iri ba tare da kammalar kayan aikin ba kamar yadda yan uwan suka yi filin inda ranka bayani
dani na ne aka zo nan da shi aka yi masa aiki na kafa ya rasu ba a gama har hada kayan da ya kamata likita ya nema ba suka yi masa operation ba abin da suka faɗa mana illa kawai mun zo mun tara duk likitocin sun gudu sun bar mu da gawa kawai mu dauka mu tafi kuma mu muka dauka gawa
bayan faruwar lamarin yan uwan marigayin sun shigar da korafin su ga jami'an tsaro hakan ya sa muka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna ya kuma yi mana ƙarin haske kamar haka
mun samu korafi daga wani mai suna Ibrahim Ado dake unguwar Gede-gede akan cewa wani likita kusa da asibitin Nasarawa yayi wa dan uwansa tiyata mai suna Lawan Ado dan kimanin shekaru 50 kuma akan cewar su wannan tiyata akwai ganganci a cikin ta sun kai shi ran Laraba ranar 13 ga wata inda wannan likita yace za a yanke masa kafa kuma aje a kawo jini bayan sun kawo wannan jini kuma aka gudanar da wannan tiyata kuma Allah ya masa rasuwa tuni suke zargin sa akan cewa bai kara masa wannan jini ba kuma gwaje-gwaje da aka tura su ba a gama yi ba yazo ya yanke kafa yayi sanadiyar mutuwar dan uwansu
to Allah ya kiyaye daga kurkukun kurmawa kuma wata budurwa aka kama tana yunkurin shigar da kwaya cikin wannan kurkuku wakilin mu Abubakar Sabai ya halarci kurkukun har ma ya zanta da wannan mata
ai wannan adashi sako ne aka bani shi kuma aka ce in kawo saboda ina dawo daga makaranta na taho kawai na dau miya a dafa take ni na dafa ina kawo abinci
to Allah ya kiyaye na gaba ita kuwa gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewar za ta yi garan bawulu ga tasoshin daukar fasinjoji dake fadin jihar nan kwamishinan sufuri da gidaje barista Musa Abdullahi Lawan ne ya bayyana hakan ya kuma yi karin hasken cewar za su shigo da wani tsari wanda zai taimaka musu wajen gano duk abin da zai fita daga Kano da kuma wanda zai shigo kwamishinan ya bayyana cewar ma'aikatarsa za ta taimaka wajen ganin an dakile duk wani aikin bata gara fadin jihar Kano
za mu tabbata cewar duk tashoshin nan wanda suke karkashin mu an duba su an gyara su an ajiye ma'aikata a gurin yanda duk kayan da ya shigo kafin su fita sai an bincika an ga wane irin kaya ne ma ake shigowa Kano
to Allah ya bada sa'a Daga duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Abba Isa Musa wanda da taimakon Abdulrahman Hamisu na Madina sune suka sarrafa na'ura don sadan da ku Nasir Salisu Dango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu